أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كرم وتا نا كوتا تزتن ليغا وتاني ليغا وتان ربيع الثاني شكرا تدبو ليدة دريه ليدة أربعين دبيو هجرة منزل سيرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دغا مكة زوا مدينة shine kuma ya dace da 16 ga watan 11 shekara ta 2020 shekarar miladiya. Zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka, littafin Al-Mu'taqad As-Sahih, wallafar babban malami Al-Sheikh Abdul Salam Ibn Birjis Alu Abdul Karim. Allah ya ji kan malin da rahama.
Amin.
Yan uwa, wancan sati mun tsaya ne a inda malam yake mana bayani game da imani da mala'iku. Muna gabar da malam yake ambatar wasu daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wata'ala da kuma ayyukansu. Mun zo kan mala'ika na biyu, shine mala'ika Mika'il. A lokaci muka dakata, zamu tashi daidai gabar da malam yake cewa qala Allah ta'ala fi Mika'il man kana aduwwan lillahi وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الله ما أذكر سركية جمد ملائكة ميكائيل من كان عدوا لله واندوك يكسنت مكيني الله ما أذكر سركي وملائكته يكما كسنت مكيني جملائكم الله ورسله دكما من زننسا وجبريل وميكائيل ya kuma kasance makiyi ne ga malaika Jibril da kuma Mika'ila. To fa inna Allah aduwwul lil kafirin, haqiqa tabbas Allah madaukakin sarki shi ma makiyi ne ga kafirai, baya kaunar su, baya san su. Kamar yadda muka ambata satin da ya gabata ayat da ta zo kafin wannan, qul man kana aduwwul li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Mun ji wani abu daga cikin sabab na saukar ayar kamar yadda malaman tafsiri suka ambata. To wannan ayar ita ma biye take da ita. Wasu daga cikin malamai suna sa wannan ayar a cikin abin da ake cewa muwafaqatu Umar. Akwai abubuwan da malamai suke ce musu muwafaqatu Umar, ma'ana abubuwan da sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya dace Allah madaukakin sarki ya saukar da aya sakamakon wani abu da ya faɗa. Shi da kansa yana cewa wafaqtu rabbi fi thalathin, na dace da ubangiji na wajen abubuwa guda uku. Sayyidina Umar sai ya faɗa abu, sai kaga kuma aya ta zo ta sauka akai. Yace na ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, dan me ba za ka riki, ko kuma me zai hana a riki maqamu Ibrahim gurin da za a rinka sallar nafila a wajen. Sai Allah ya saukar da aya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sannan a usara Badar yace nan ma na dace da Allah madaukakin sarki, lokacin da aka kama fursunoni yakin Badar, sayyidina Abubakar Siddiq ya bada shawara akan cewa shi abin da yake gani waɗannan fursunoni kowanne ɗaya daga cikin su ya fanshi kansa, ya bada wani abu daga cikin dukiyar da yake da ita a sake shi. Sayyidina Umar yace da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ba abin da yake gani ba kenan, shi abin da yake gani kowanne ɗaya daga cikin su kawai a kashe shi a rabu da shi. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, sai ya fi karkata zuwa ga shawarar sayyidina Abubakar akan ta sayyidina Umar, ma'ana a karɓi fansa da diya a rabu da su akan a karkashe su. Haka kuwa ya faru. Daga baya Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya tabbatar da maganar sayyidina Umar akan ta sayyidina Abubakar Siddiq, ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما زوا قرشي. sannan yace na ƙara dacewa da Allah madaukakin sarki game da ayar hijabi sayyidina Umar yace ya rasulullah yadkhulu minka kullu barrin wa fajir gidanka ka bashi abu daya manzon Allah kowa shiga yake da mutumin kirki da mutumin banza kowa zai zo shiga gidanka saboda gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda gidan shugaba ne kowa zai je shiga da bukatarsa to sai sayyidina Umar abin ya nemi sa ciyo ga matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin gidan kuma kowa ya je ya rinka shiga cikin gidan sai ya rasulullah ya kamata ka sanya hijabi ka hana mutane shiga idan ba da akwai wata bukata ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka dakata Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye bai hana ba sai da aya ta sauka يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث الله ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم اما والله لا يستحي من الحق الله يهنس تو daga ciki malamai suna kawo kusan abubuwa 20 da sayyidina Umar ya dace da Allah subhanahu wataala har da wannan ayar wasu malaman suke kawowa cewa sayyidina Umar san ido wani bi yahudi shine yake ga ya masa cewa wannan fa mala'ikan da ke sauka wajen annabinku yake kawo masa wahayi mala'ika jibril mu fa makiyin mu ne ba ma kaunarsa shine sayyidina Umar sai ya ce masa to ai man kana aduwwal lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril fa inna allaha aduwwul kafirina suka ce sai aya ta sauka a haka wasu daga cikin malaman tafsirin sun ambace haka wallahu a'lam malai ce wa minhum daga cikin mala'ikun Allah madaukakin sarki Israfil akwai mala'ika Israfil wa huwa al-muwakkalu bis-suri bisur shine wanda aka wakilta shi a wajen busar kahu as-sur shine al-qarr al-qarr alladhi yunfaqu fihi shine kahu da za a yi busa a cikin sa kowa ya rasu busar tashin kiyama ke malai ce fihi thalatha fihi thalathu nafakhatin ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل ملائكة إسرافيل زي بوسا أتكين كهو بوسا قد أكو أما دا أمر نن ألا مدوك كين سركي يتي أقوي نفخة الفزعي أقوي بوسا تفرقو إتتي بوسا تفرقيتا درازانا كوايا كتلق هاي كين هاي كين سي إمو تي يرازانا سنو نفخة السائق سي بوسا تبي إتتي بوسا دائق مكواسي كوايا موتو sannan akwai wa nafkhatul qiyam sannan kuma sai busar da zai kuma sai kowa ya tashi ina fata an fahimta to wannan sune busa guda uku kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata sai dai kuma shi mala'ika Israfil kamar yadda malamai suka ambata shine wanda Allah subhanahu wataala ya wakilta shi wajen busa kaho kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da labari a cikin hadisin hakim cikin mustadrak nasu imam albani ya inganta hadisin yace tun lokacin da aka ba wa mala'ika israfil wakiltun busar kaho ya dauki kahon ya rike ya dora ganinsa a al'arshin Allah madaukakin sarki yake jira washe za a bashi umarni idan sa ko kiftawa baya yi dan baya so a bashi umarni a lokacin idan sa ya zo kiftawa bai samu umarnin yadda ya kamata shi sa idan sa haka yake shi sa daga kowanne lokaci daga yanzu mai busar kaho zai iya busa kahonsa daga kowanne lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da sabon sa wa kaifa al'um ta ya za ina iya jin dadin rayuwa na ni'imtu na ji dadi a cikin rayuwata yace wa sahibul qarni qaldilta qabal qarna bayan ma abucin kaho ya samu kahon ya sa a cikin bakinsa wa hana jabhatahu ya sunkuyar da kansa wa asgha sam'ahu ya kasa kunnansa yantazuru idna min Allah subhanahu wataala yana jira izini daga Allah madaukakin sarki kawai jira yake a ce busa ya busa yanzu a yanzu halin da ake ciki a haka ake yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yanzu haka ya sa kahon a cikin bakin shi ya durkusar da kansa ya kasa kunnansa abinda yake jira kawai a ce masa busa ya busa shine abin da yake jira wannan busa da za a yi malamai sun kashi kashi wasu malamai suka ce busa uku ce wasu kuma suka ce a busa biyu ne kawai to amma malaman da suka ce busa uku ne sun dogara da wani hadisi hadisin da kuma bai inganta ba wannan dogon hadisin da ake ce masa hadisul qarr hadisu al-qar hadisin da yake bayani akan qawm sai dai hadisi ne gaskiya da malami sun yi magana akan shi bai inganta ba sannan kuma suna kafa da hujja da ayat da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa nufikha fi suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ard wata aya kuma sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa yawma yunfakhu fi suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard zuwa ƙarshen ayat to can Allah ya ce fasaiqa nan ya ce fafazi'a to shine sai suka raba abin guda biyu suka ce nafkhatul faz'i daban nafkhatul sa'iqi daban to amma dai a zahiri da abu ɗaya ne ɗan uwa abinda ake nufi da wannan shine idan mala'ikan mutuwa yayin busa ta farko to kowanne ɗaya daga cikin mutane a lokacin sai ya firgita ya razana ya fita daga hayyacin sa kuma sai faɗi ya mutu kun ga abu ne guda ɗaya shi daman galibi za ga mutuwa idan za ta zo wa mutum irin mutuwar bagatata mutuwar ba zata haka kuma mutum zai haɗari ko wani abu zai same shi haka ai ba kai tsaye mutum zai mutu ba galibi sai ya shiga cikin wani hali ya firgita ya razana sannan kuma sai mutuwar ta zo masa daga baya saboda galibi lokacin da mutum ya ga mala'ikan mutuwa to sai ya fita daga hayyacinsa to wannan fita daga hayyacin zai firgita ya razana sannan kuma sai mutuwar ta zo masa saboda haka lokacin da za a yi wannan busar ta farko to shine kowa zai mutu kowa zai mutu wanda duk ya kasance a lokacin yana rayi to a lokacin duka za a mutu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace mutuwar yadda busa ta zo ba lokaci guda ta zo haka kowa ya ji ta ba a'a haka ta rinka shigowa a hankali duk wanda ya ji ta to kawai sai dai faɗi ya mutu shi yasa a cikin hadisi bukhari annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace a lokacin da za a yi busa mutane guda biyu a kasuwa ɗaya ya je sayan yadi an shimfiɗa yadin za a yanka sai wannan busar ta zo musu ba a karasa cinikin ba kuma ba a naɗe yadin ba haka za su kwanta su mutu wani yana gyara kogi ko yana gyara tafki da dabbobinsu za su sha ruwa shi zai fara jin wannan busar kawai sai faɗi ya mutu wani ya je ya tatso nono zai je ya sha ya tatso daga cikin hantsar a dabbar tasa kafin ya kai bakinsa zai je wannan busar sai faɗi ya mutu wato yan uwa ku lura da cewa busar ba wai zuwa za a tara mutane a waje guda a ce kowa ya saurara za a busa kowa zai mutu ba a'a yadda muke harkokin na yau da kullun ka fita kasuwa ka tafi office ka yi tafiya kana kwance kana sako kana bin Allah madaukakin sarki haka Allah zai sa a yi busar a lokacin yadda kowa yake harkokinsa haka za a ci gaba da yi Allah subhanahu wataala kawai sai ya sa a yi busar a lokacin to ana yi yadda kake din nan abinda kake aikatawa a lokacin haka mutum zai faɗi kawai sai ya rasu haka al'abarin yake yan uwa kowa a lokacin zai mutu kowa a lokacin zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah madaukakin sarki so wanda ba wannan busar za su rasu ba to idan aka yi wannan busar kowa ya fadi ya mutu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace kasa za ta cinye naman kowa zai riddige ya zamto babu komai a jikin shi sai wani kashi a gadan bayan sa da ake ce masa ajabul zanab shi kadai zai ragowa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace idan aka sa mutum a kasa ko idan mutum ya mutu kasa tana cinye komai daga cikin naman jikin shi banda wannan kashin to tsakanin busa ta farko da busa ta biyu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Abu Huraira yace ma baina nafkhataini 40 abinda ke tsakanin busan nan guda biyu 40 haka kawai ya faɗa sai almajiran Abu Huraira suka tambaye shi ya Abu Huraira kana nufin 40 sana sai yace abaitu na kina faɗa 40 shahran wata 40 yace abaitu na kina faɗa 40 juma'atan sati 40 kake nufi yace abaitu 40 yawman yace abaitu sai ba zai faɗa me yasa saboda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai haddadi ba bai ce shekara 40 ba bai ce kwana 40 ba bai ce wata 40 ba haka kawai ya bar shi yace 40 aka ce 40 din a bar shi aka sai ya fa firgitowa da razanarwa shi yasa tsakanin busa ta farko da busa ta biyu 40 ne shekara 40 ban sani ba kwana 40 ban sani ba wata 40 ban sani Allah madaukakin sarki shi ba kansa amma dai 40 shine tsakanin busa ta farko da busa ta biyu to wannan 40 din kamar da na ga mana ƴan uwa kowanne ɗaya daga cikin mutanen da suka rasu a wannan busa duka namun jikin su zai zagonye da kashin sa gaba ɗaya sai wannan kashin to da sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wani ruwa bayan wannan kwana 40 din ko kuma bayan wannan 40 din da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa sai Allah ya saukar da wani irin ruwan sama wannan ruwan sama idan ya sauka sai wannan kashin ta jikinsa ne kuma sai jikin mutane da tsokarsa da namansa ya rinka tofowa kamar yadda shuka take tofowa tana karama shi naman jikin mutum da fatar sa sahawa su zama to kamar yadda yake da amma kuma babu rai a jikin sa ina fata an fahimta to daga nan ne kuma sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ikan mutuwa kuma sai ya ƙara wata busa mala'ikan da yake busa afwan Israfil sai ya ƙara busa ta biyu sai kuma kowa ya tashi summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna shine sai a busa ta biyu sai kuma kowa ya tashi shine Allah ya ce wa nufiha fi suri fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansiluna idan aka busa a cikin kaho busa ta biyu kenan sai ga mutane suna ta gangarowa daga tiddai kowa yana tawa daga makwancin sa wani ya fito daga cikin kabari wani ya tashi daga inda ya fadi wani ya fito daga cikin ruwa duk inda mutun ya kwanta mata daga nan za ga mutane suna ta tawa ana ta tawa kuma ta filin tashin kiyama sai ka ji mutane suna cewa ya wailana man ba'athana ila mimma qadina ya kai can waye kuma ya tashe mu daga makwancin mu kamar kai ne kana bacci a zo a taba ka a tashe ka ce me yasa kuke tashi ne ni to haka mutane ya su dauka me yasa waye tashe mu ne daga makwancin mu sai Allah ya ce hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursaluna wannan ba irin wancan bane wannan wani abu ne na musamman da Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin sa gashi ya tabbata al-qiyama ce ta tashi za a zo a hisabi to a wannan lokacin ne za a zo kuma a ajiye mizani a hisabi duk abin da zai faru da filin tashin kiyama a wannan lokaci ne za a yi shi to ita wannan busa zance mafi inganci ƴan uwa malami suka ce busa ce guda biyu kawai busa ce guda biyu wancan guda uku da malai ya faɗa ya tafi akan wancan ra'ayi ne busa ta farko idan aka yi ta shine mutane za su firgita su razana su fita daga hayyacin su sannan kuma sai su mutu idan suka mutu kuma bayan wancan adadi na 40 da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata sai kuma a saukar da wancan ruwa sai su tofo sannan kuma sai a ƙara busa sai kowa ya tashi sannan kuma sai a tafi filin tashin kiyama aje a gabatar Allah ya sa mu dace
amin
malitu haula ithlafatu min almalaikati hum alladhina dhakarahum annabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi min salatil layl waɗannan mala'iku guda uku sune mala'ikun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambaci sunayen su a cikin sallar da yake kiyamul lailin sa akwai addu'a da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bude sallar ta kiyamul lailin da ita daga cikin adiyatul istiftah nashi addu'o'in bude sallah wanda idan mutum yace Allahu akbar kabbara harama sai dan yi shuru to a cikin wannan addu'o'in akwai addu'a da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa a sallar dare to a cikin ta ya ambaci suna waɗannan mala'iku guda uku ga addu'ar kamar haka Allahumma rabb jibril annabi yace ya ubangiji wanda shine ubangijin mala'ika jibril wa mika'il kuma shine ubangijin mala'ika mika'il wa israfil kuma shine ubangijin mala'ika israfil fatiras samawati wal ard shine makagin sammai da kasai alimul ghaibi wa shahada masanin abin da yake fili masanin abin da yake boye da abin da yake fili anta tahkumu baina ibadika kai ne kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin shi ihdini lima khtulifa fihi min alhaq ka shiryar da ni min fihi min alhaq cikin abin da suka yi sabani a cikin sa na gaskiya bi iznika da izininka innaka tahdi man tasha haqiqa ya ubangiji kai kake shiryar da wanda ka so ila siratin mustaqim zuwa hanyar da take miƙaƙiya madaidaiciya rawahu muslim wannan hadisi muslim ne rawaito shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwaye kan karanta wannan addu'ar idan ya zo sallar dare idan ya kabbara harama kafin ya fara karatu sai ya karanta wannan addu'ar yakan ambaci wannan mala'iku guda uku allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil zuwa ƙarshen addu'ar wa fi sunan an-nisa'i anna aisha radhiyallahu anha annaha qalat yazo a cikin sunan na imamin nasa'i daga uwar mu'minina na isha Allah kara mata yarda tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace allahumma rabba jibril wa mika'il wa rabba israfil a'udhu bika min harri an-nar wa min adhab al-qabr wannan kuma dai ne daga cikin addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa wannan ba a cikin sallah annabi yakan ce ya ubangiji kai ne ubangijin mala'ika jibril da mika'il da israfil a'udhu bika min harri an-nar ina neman tsarinka ya ubangiji daga tiriri ko zafin wutar jahannama wa min azabil qabr ina kuma neman tsarinka daga azabar kabari annabi yakan neman tsari daga waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya tsare mu daga su wa minhum yan uwa daga cikin waɗancan mala'iku da Allah madaukakin sarki ya halitta akwai malakul mauti akwai mala'ika mai suna malakul mauti malaka huwa almuwakkalu biqabdi alarwahi shine malaikan da Allah ya wakilta wajen karbar rayukan bayi duka duk abin da ya shafi rai Allah madaukakin sarki shi ya wakilta wajen karbar wannan ran a shi asalin malaikan mutuwa sunan da yazo a cikin alqur'ani kenan da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne malakul maut ina fata an fahimta to amma da yawa abin da ya shahara a bakunan mutane shine sunan sa Azra'il ko to Azra'il kusan Isra'iliyat ne kusan abin da yake Isra'iliyat yazo ne a cikin littafin Bible ba a cikin hadisi yazo ba ko ayat alqur'ani babu wata ayat alqur'ani da tazo tace sunan sa Azra'il haka nan ba a samu hadisi ingantacce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace sunan sa Azra'il ba ma'ana Azra'ilu asalin sa ba larabci bane yare ne na Ibraniya asalin sa abin da yake nufi suka ce shine wanda yake taimakawa Allah madaukakin sarki ko kuma bawan Allah shine ma'anar sa ko Abdullahi ko Abdurrahman shine suka ce ma'ana Izra'il dan galibi sunan da suke karasawa da il abin da suke nufi shine bawan Allah kamar Isra'il kaga banu Isra'il asalin Isra'il abin da yake nufi shine bawan Allah Isra bawan il Allah ina fata an fahimta haka Jabra'il Mika'il Isra'il Azra'il duk abin da suke nufi bawan Allah bawan Allah bawan Allah da yaren Ibraniyanci saboda haka asalin sunan shine malakul maut bai tabbata da kiran sa Azra'il ba kame da na ambata shi mala'ikan mutuwa ɗan uwan mu sani Allah madaukakin sarki shi ya bawa dama ya dauki ran dukkanin wanda lokacin rasuwar sa yi duk wanda ajalin sa yi Allah madaukakin sarki ya bashi dama dauki ran sa a ko ina yake a fadin duniya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar mana da cewa mala'ikan mutuwa shi ma yana da waɗanda suke taya shi aiki ba shi kadai yake aikin ba yana da waɗanda suke taya shi aiki da yawa kame da ya tabbata a cikin hadisin Tirmidhi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na cewa idan mutun ya kasance idza kana almar'u fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah idan mutun ya kasance rayuwarsa da duniya ta kare yana fuskantar lahira ne yanzu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ja'ahu malakul maut alayhi salam mala'ikan mutuwa alayhi salam kan zo fa yaqudu 'inda ra'si sai ya zauna a kusa da kansa duk mutumin da ya zo mutuwa abin da yake faruwa ke mala'ikan mutuwa zai zo sai zauna a kusa da kansa daidai inda kansa yake sannan sai wasu mala'ikun da suke masa rakiya sai su zo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shi mutumin da zai bar duniya a lokacin yana ganin su madda basirihi gurgurdan inda ganin sa yake kaiwa duk mala'iku ne a cikin inda yake zaune a ɗakin da yake na gida ko asibiti ko inda zai rasu duk inda zai kalli a lokacin ba ku yake gani mala'iku yake gani ina fata an fahimta yawa mala'iku yake gani haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata sannan idan mutumin kirki ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai wannan mala'ikan mutuwan yace ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya kiran mu'mini nitsatsiya ukhriji ki fito daga jikin wannan bawa cikin yardar Allah madaukakin sarki da gafararsa sai azaruran mu'mini a lokacin su waɗancan mala'iku sun zo bi kafini min akfali janna da wani irin linkafali ko yadi ko mayafi daga cikin mayafi irin na aljanna yana kanshi wa hanutin min hawt aljanna da turarin irin da turarin aljanna idan aka zarura annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a zarura ne a hankali a hankali hankali kamar yadda ake zaru kamar yadda abin nan idan ka daga kwalba wacce ka dan kula jikin ta ruwa yake daga haka a hankali a hankali a hankali to haka ake zaruran mu'mini ana zaro shi ana tatso shi a hankali sai an gama tatso shi gaba daya sannan sai a dora shi kuma akan wannan farmayafi ne wanda yake da kanshi su mala'ikun kuma cikin rakiyar mala'ika mutuwa ba cikin rakiyar mala'ikun kuma sai a tafi da shi sama to duk mu'mini abin da ake masa kenan to abin da zai dan yi iskari wani lokacin ƴan uwa za ku ga a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa shi yake daukar mu'mini da kansa wani jin kuma sai ya nuna cewa mala'iku ne suke dauka a wani gurin kuma sai ya nuna cewa mala'ikan mutuwa ne yake dauka an raba abin gida uku Allah madaukakin sarki ne cewa wallahu yatawaffa al-anfus hina mautiha Allah yatawaffa al-anfus hina mautiha Allah ne yake daukar rai lokacin da ta mutu kamar yadda yace wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum Allah shi halice kuma shi yake mai daukar rai wannan zan kuma sai Allah madaukakin sarki ce walau tara ibil mujri walau tara alladhina kafaru walau tara ib yatawaffa alladhina kafaru almalaika walau tara ib yatawaffa alladhina kafaru almalaika ina ma kaga lokacin da mala'iku suke daukar ransuwa sune kafirai kun ga anan kuma sai Allah madaukakin sarki nuna mana wan suwaye suke daukar ran mu'mini sune mala'iku wannan zan kuma sai Allah madaukakin sarki nuna cewa mala'ika mutuwa ke dauka qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malamai suka ce duk babu iskali a ciki duk abu ne yana jawo guda Allah madaukakin sarki shi yake kaddara mutum mutuwa kuma shi ake daukar ran da umarninwa da umarninsa sannan shi mala'ika mutuwa shine in charge shine shugaba na masu daukar ran su wadancan masu tayi aiki ina fata an fahimta saboda haka abin duk guda daya wasu sukan yi tambaya su ce wai ta yaya za a ce to shi mala'ikan mutuwan nan an ce guda ɗaya ne kuma lokaci guda suka ji an ce mutum dubu sun mutu wancan a wata ƙasar wancan a wata nahiyar wannan a wani bangare na duniya ya aka yi haka ina ba ta fahimta wasu sukan yi wannan tambayar to ɗaya daga cikin malamai mujahid yake cewa shi abinda ya kawo shi ne ya ce Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa mala'ikan mutuwa rayukan mutane gaba ɗaya kamar wani faranti ne haka yana kallon su Allah madaukakin sarki ya kusanto masa da su yana ganin su kamar haka ga sanaka kamar faranti akan faranti haka yana kallon rayukan kowa duk wanda lokacin sa ya a lokacin kawai zai sa abin da ya kamata ya sa a dauran sa a lokacin kamar ka ci wata na'ura ce kamar remote control ne haka tana zaune kawai dannawa za ta suka faɗa haka wasu malamai kuma suka ce a'a ai abin da yake faruwa ta fuska wakilci ne mala'ikan mutuwa yana da waɗanda suke taya shi aiki da yawa daga cikin mala'iku wannan mala'ikun duk lokacin da ran lokacin daukar ran wani to ɗaya daga cikin su ko kuma wasu daga cikin suka je su dauko ransa da wakilcin wa ko kuma da umarnin wa da umarnin shi mala'ikan mutuwa to kowanne da babu abin da yake cin karo da juna wasu malaman sun wasu daga cikin malamai suna kokari su kawo cewa shi mala'ikan mutuwa yana da wata irin siffa ta musamman mai ban tsoro ko abin da ya kama da haka wannan duk abu ne da bai tabbata ba babu wani hadisi da ya bayyana mana cewa ga yadda mala'ikan mutuwa yake mala'ikan mutuwa babu wanda ya taba ganin sa gaibu ne tunda bamu gan shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamata a ce ya wasafa mana shi to bai wasafa mana shi saboda haka kada mutun ya ce zai kokarin kawo siffa da mala'ikan mutuwa yake yana da kaho kaza yana da kaza duk wannan ba daidai bane yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace
amin
Allah madaukakin sarki ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turza'una qul kace ya rasulullahi tawaffakum wanda yake daukar ranku shine malakul maut mala'ikan mutuwa alladhi wukila bikum wanda aka wakilta akan ku thumma ila rabbikum turza'una sannan kuma sai ku kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki idan ya daura yakan naku mala yace wa minhum daga cikin mala'ikun Allah madaukakin sarki al mala'ikatul muwakkaluna bi hibbi bani adama akwai mala'ikun da su kuma kawai an sa su ne aikin su kawai shine su kiyaye mu ƴan uwa su ba mu kariya su kiyaye mu daga dukkanin wani sharri ko bala'i da zai afka mana fi kulli halatihi daga cikin kowanne hali daga cikin halayen dan adam min hillin wa safrin a lokacin da yake zaman gida ko kuma lokacin da yake tafiya wa nawmin wa yaqadatin a lokacin da yake bacci ko kuma lokacin da yake a farke fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace sawa'un minkum daidai ne daidai ne minkum daga cikin ku man asarral qawla wanda ya zance a cikin sirri ya boye zance ya yi shi ƙasa ƙasa yadda babu wanda zai iya ji daga shi sai wanda yake kusa da shi shine abin da ake kira sirri shine ne zancen da babu wanda zai iya ji sai wanda yake kusa da ni haka wanda yake dama na ko haguna wa man jahara bihi da kuma wanda ya bayyana shi duk ɗaya ne a wajen Allah madaukakin sarki yadda nake zancen da duk kuke ji na da kuma wanda ya ƙasa ƙasa da bare sa yake wanda kusa da shi rada to dai wanda ya wancan din dai wanda wannan din duk ɗaya ne babu bambanci a wajen Allah madaukakin sarki a wannan ayar Allah madaukakin sarki nuna cewa kala zance kala biyu ne akwai bayyanawa akwai boyewa a cikin surat ad-duha kuma Allah madaukakin sarki sai nuna cewa zance kala uku ne Allah madaukakin sarki ya ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya ce wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana magana kai ta da ƙarfi kamar yadda nake yi dinnan wannan bayyanawa kenan al-jahru kenan fa innahu ya'lamu sirra to hakika shi Allah madaukakin sarki ya san abin da yake sirri ne shine abinda zaka yi shi babu wanda zai iya ji sai mutum da yake dab da kai kusa da kai sannan kuma wa akhfa ya san abinda yafi sirri ma boyuwa shine zancen da mutum zai a cikin zuciyarsa kadai kawai kai zance a cikin zuciyarka kana sakawa kana kwanciwa kana fada babu wanda yake ji kai kada kake zancen ka lokacin da kake wannan zancen kake sakawa kana kwanciwa Allah subhanahu wataala yana jin ka hatta abin da kake sakawa a cikin zuciyarka shi sai Sayyidatu Aisha take cewa subhanalladhi wasi'a sam'uhu wasi'a samhu al-aswat sarki ya tabbata ga wanda jin sa ya wadaci kowanne irin sauti tace lokacin da wata mata ta zo wajen Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ta kawo masa karan mijinta suke tattaunawa tace ina cikin daki ina wani bangare na daki ita kuma tana kusa da Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi tana ga ya masa abin da yake damunta tana fada Annabi yana mai mata suna tattaunawa suna mujadala suna musanyen magana tace ita wallahi a lokacin ba ta jin abin da suke tattaunawa tana cikin daki ba ta ji tana dai jin alamun gurnanin magana ta san dai magana ake amma ba ta iya fahimtar abin da ake faɗa tace kawai sai taji Allah subhanahu wataala ya saukar da aya laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum Allah madaukin sarki ya ji abin da ake faɗa har ma yana bayyana wa duniya cewa ga abin da suke tattauna suna tattaunawa ne akan mijinta tace laqad tace subhanalladhi wasi'a sam'uhu al-aswat sarki ya tabbata ga wanda jinsi ya wadaci kowanne irin sauti saboda haka babu abin da yake buyarwa Allah madaukin sarki shine ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar hakanan duk dai ne wanda ya buya a cikin kuriyar tsakar kuriyar dakin sa a cikin dare ya tattauna wani abu wa saribun bin nahar da kuma wanda ya fito cikin hasken rana ya bayyana abu ya tattauna abin da yake a bayyane wancan yayi shi akwai wanda yayi shi a bayyane duk dai ne a wajen Allah madaukakin sarki ba bambanci lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi Allah madaukakin sarki yace lahu kowanne dan adam yana da mu'aqibatun masu bibiyar sa masu kiyaye shi masu bashi kariya min bayni yadayhi a gaba gare shi wa min khalfihi da bayan sa shine daya daga cikin malaman tafsiri yake cewa dukkan dan adam da ka sani a duniya kowane ne yana da mala'iku guda biyu wanda su wannan mala'ikun aikin sa kawai shine su bashi kariya lokacin da yake bacci da lokacin da yake farke za su bashi kariya daga shedanin aljanu wanda ya su cutar da shi da mugayen mutane ɗan adam da ya su cutar da shi da ƙwari da za su iya bashi matsala a cikin rayuwarsa duk Allah madaukakin sarki ya ba wannan mala'ikun dama su bashi kariya haka muke wasu abubuwan da yawa baka sani ma mala'iku sun kare ka daga shi da izinin Allah madaukakin sarki abubuwa suna zuwa da yawa ya same mu Allah madaukakin sarki bai ga dama su same mu ba ta hanyar waɗancan mala'iku sai Allah ya ba mu kariya kowanne ɗaya daga cikin mu haka yake lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi akwai mala'ika yanzu a gabana da bayana kai ma akwai a gabanka da bayanka kowa haka yake suna ba mu kariya sai dai kuma yadda Abdullahi Abbas ya faɗa idan kuma addara ta zo kuma sai wannan mala'ikun su kawace sai kadar ta samu mutum ina ba ta amfimta da abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta maka ya zo ya zai tabbata to shikenan sai su kauce su ba kaddara dama sai kaddara ta same kuma sai kuma su dawo su cigaba da aikin su yahfazunahu min amri Allah Allah yace suna ba suna kare dan adam min amri Allah da umarnin Allah madaukakin sarki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin lalle Allah madaukakin sarki baya canzawa mutane abinda yake tattare da su na ni'ima da jin dadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai idan su ne suka canza da kawo kansu kamar yadda Allah ce zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai Allah ya ce wa idza arada Allahu bi qaumin su'in idan Allah madaukakin sarki ya niyya wani mummunan abu ya samu wasu mutane fala maraddalah babu wani wanda yake juyar da wannan abin da Allah ya niyya ya same su din wa ma lahum min dunihi min wal sun kasance ba su da wani majibinci da zai taimake su wanda ba Allah madaukakin sarki ba qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki lahu mu'aqibatun yace mala'ikatun yahfazunahum min bayni yadayhi wa min khalfi abinda ake nufi da mu'aqibatun wasu mala'iku ne da suke kare dan adam a gaban sa da bayan sa wa min khalfihi da bayan sa fa idza jaa qadruhu idan qaddarsa ta zo khallaw anhu sai kauce su bashi waje to wannan shine aikin waɗannan mala'iku ƴan uwa akwai mala'ikun da Allah madaukakin sarki ya ajiye kawai da suke dan adam hidima wasu malamai suka ce sun kai guda goma yanzu kana tafiya mala'ikun da suke tare da kai sun kai kusan guda goma kuma wa anta la tash'ur baka jin su kuma ba gan su akwai masu rubuta ayyuka ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid su aikin su kenan kawai suna rubuta suna rubuta abin da kake so kuma in kai alkhairi su rubuta an kai shir komai ganganta su ne zamu tashi akan su Allah ya da gobe akwai kuma waɗanda su kuma kare ka suke su ba rubuta ayyuka suke ba su kariya suke baka duk abin da zai same ka naki sai su kautin kamata sai su kautin makarshi su kare ka daga wannan abin da izinin Allah madaukakin sarki akwai wanda su kuma su rahoto suke dauka su tafiya suke su canjin su ake su canjin su ake wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ta aqabuna fikum malaikatu bil layli malaikatu bin nahar su ana canjin aiki ne da safa wasu su zo idan sallar isha tayi sai su koma kuma sai wasu su sauko haka to haka malami suka ce akwai malaiku kala kala da Allah madaukakin sarki ya aje ko dan su kula da kai kai kadai shi sa wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan haka Allah madaukakin sarki ya fada babu halittar da yake da wannan sai dan adam yan uwa shi kadai Allah madaukakin sarki ba wannan shi sa cikin hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa babu wanda daga cikin ku face yana da qarini daga cikin mala'iku da qarini daga cikin aljannu kowanne ɗaya daga cikin mu yana da qarini in aka ce qarini wani aboki dake tare da kai ko da yaushe akwai ɗaya daga cikin mala'iku akwai ɗaya daga cikin aljannu shedanu shi fonta aljannin ba taimakon kai yake ba so yake afkar da kai cikin wuta duk abin da yake na rashin kyaushe yake saka shi shine wancin shedanu shi sa da an haifi mutum malami suka ce shi shedanin aljani baban zai turo maka kari ne sai aje a kula da wancan shine mai bibiyar ka duk inda kaje yana bibiyar ka in zaka yi aikin alkhairi ya hana ka in zaka wani abin da ya dace ce kakkai an yi zaka cikin abin da bai dace ba shi shine kawai aikin sa sai kuma malaika shi kuma malaika na kokari ya yaki da wancan shedanin wajen shi kuma ya hana ka abin da yake mara kyau to haka ake sai dai shi malaikan ta bangaren sa shi kadai yake aikin sa amma ta bangaren shedani kuma ga shedani ga zuciya so da ita zuciya galibi ta fukarkata zuwa ga abin da yake darshin daidai wa ma ubarri nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bis-su'i kun ga me yasa zaka ga galibi zaka ga dan adam waɗanda suke aikin sharri yafi wanda suke alkhairi aikin alkhairi ya dan uwa ba haka bane aikin alkhairi yafi karanci sama da me aikin sharri saboda masu taimakawa wajen aiwatar da aikin sharri sun fi masu taimakawa wajen aiwatar da aikin alkhairi yawa hatta a jikinka mala'ikan shi kadai yake taimaka yake kokarin abin nan dinka kai kuma ga zuciya ga sarrai ga sha'awa ga kaza duk gashi nan sun dabebe ka game da ibnu qayyim ya faɗa to sai suka tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka mai rasulullah kana da qarini a cikin aljannu kai mai rasulullah sai annabi ya ce hanni ma ina da shi sai dai ni Allah madaukakin sarki ya ce maki ni akan nawa ya musulunta baya umarta ta da kuma sai da alkhairi to wannan na annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai amma da nawa da naka yanzu sai a hankali yawa duk suna umarta mu da shi sai wannan lokaci kana sanar ma sai ka kai abin da bai dace kana sanar sai ka saba wa Allah madaukakin sarki saboda waɗansu abubuwan ga shedani ga zuciya kamar yadda na ambata Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya fi mana kurakuran mu da zunuban mu ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe sai mu tashi akan wasu mala'ikun da mallan zai karasa mana bayani akan su insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh